matrimonio. Pongamos. إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. بينك والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بركة مدساك سادوا أولا مسلاتي ميتارن البركة مسلات أثمان ابن عفان بن حنكة أولا يمتي من البركة نجمع أولا قريني نكنو أيوه bakwai ga watan Jumadil Ula hijirar Annabi sallallahu alaihi wa sallam 1441, wanda kuma yake daidai da 3 ga watan 1 shekarar miladiya ta 2020. Wannan majalisi da muke tafsirin Al-Qur'ani mai girma, kuma muna cikin tafsirin suratul Baqara, inda bamu gushe ba a tafsirin aya ta 233 ko kafanin mu shiga kafin mu shiga tafsiri, ayar da zamu ci gaba da tafsirin ta, akwai matar Malam Aminu Adam, na'ibul limamin Al-Furqan, Allah ya mata rasuwa ranar Laraba, kuma an yi jana'izar ta jiya Alhamis. Mai mata addu'a Allah subhanahu wa ta'ala ya ji kanta ya gafarta mata, Allah ya sa ta huta, Ubangiji subhanahu wa ta'ala ya sanya aljanna ce makomarta, abinda ta bari kuma Allah ya ilkinta shi, Ubangiji ya sanya wa danginta da ƴan uwanta dangana. Hakanan akwai ɗaya daga cikin mata masu zuwa wannan majalisi don sauraron karatu, ita ma Allah subhanahu wa ta'ala ya yi wa yarta rasuwa bayan ta sha fama da jinya ta sikila, take neman addu'a Allah subhanahu wa ta'ala ya jikanta ya gafarta mata. Da haka muna mata addu'a Allah ya gafarta mata, Allah ya yi mata, Ubangiji ya sanya ta ta zanto mai cicece ga iyayenta. Akwai ɗaya ƴar uwarta ta, ita ma tana fama da cutar sikila, mu musu addu'a Allah subhanahu wa ta'ala ya ba su lafiya. Amin. Dukkan wasu marasa lafiya Allah ya ba su lafiya. Amin. Akwai Alhaji Ado Gaji, wanda shi ma duk sati muna nan tare da shi a wannan masallaci wajen karatu, shi ma za a yi masa aiki ranar Litinin, yana buƙatar addu'ar mu. Ubangiji subhanahu wa ta'ala ya sa a yi asa'a, Ubangiji ya ba shi lafiya, Allah ya sanya ya zanto kafara ne gare shi. بسم الله.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين لمن أراد أن وعلى المولود له رزقهن وكسوتهن بالمعروف لا تكلف نفس إلا وسعها لا تضار والدة بولدها ولا مولود له بولده وعلى الوارث مثل ذلك فإن أرادا فصالا عن تراض منهما وتشاور فلا جناح عليهما وإن أردتم أن تسترضعوا أولادكم فلا جناح عليكم إذا سلمتم فلا جناح عليكم إذا سلمتم ما آتيتم بالمعروف فاتقوا الله واعلموا أن الله بما تعملون بصير.
أكوي dan uwa da muke tare da shi anan kullun Malam Musa Abu Abdurrahman akwai mahaifinsa shi ma Allah ya masa rasuwa Alhaji Muhammad dan Kwano anan muke masa sallah a wannan masallacin shi ma mu sa shi a addu'a Allah ya gafarta masa Allah subhanahu wataala ya sa ya huta wanda ya sa ni aljanna ce makomarsa Allah ya yalwata masa kabarin sa ya haskaka masa makuncin sa ya alkinta masa bayan sa akwai kuma taimakon sautul haq Allah subhanahu wataala ya yana ce mana wal walidati yurda'na auladahunna hawlayni kamilayn liman arada an yutimma ar-rida'a wannan aya mun fara fassararta sun sati biyu ko uku da suka wuce da ci gaba ne da gabar da muka tsaya akan ta Allah ce wal walidati yurda'na auladahunna hawlayni kamilayn liman arada an yutimma ar-rida'a iyaye mata za su shayar da ƴaƴansu tsawon shekaru biyu cir ga wanda yake nufin ga wanda yake nufin ya cika wa'adin shayarwa wa alal mauludi lahu rizquhunna wa kiswatuhunna bil ma'ruf kuma wanda aka yi wa haihuwa wajibi ne a kansa ya ciyar da matan da suke shayarwa da kuma ya kuma tufatar da su ta hanyar da aka saba la tukallafu nafsun illa wusaha ba a dora wa rai sai abin da za ta iya La tudarra walidatun bi waladiha kada a cutar da uwa saboda danta wala mauludun lahu bi waladi ko kuma a cutar da uba saboda dansa wa alal warithi mithlu zalika kuma kwatankwacin haka ya wajaba akan magajinsa fa in arada fisalan an taradin minhuma wa tashawirin idan su biyu sun yi nufin wato uwa da uba sun yi nufin yayi ɗansu an taradun minhuma wa tashawirin bisa yarjejeniya da shawara da junansu fala junaha alaihima tubaghu laifi gare su wa in aradtum an tastardi'u auladakum idan kuma kun yi nufin ku nema wa ƴaƴanku masu shayarwa fala junaha alaikum tubaghu laifi gare ku idza sallamtum ma ataykum bil ma'ruf idan kun bayar da abin da ya kamata na lada ta hanyar da sada ta hanyar da aka saba wattaqullaha ku kiyaye dokokin Allah wa'lamu anna Allaha bima ta'maluna basir kuma ku sani Allah mai ganin abin da kuke aikatawa ne mun tsaya akan gabar da Allah yake cewa fa in arada fisalan an taradin minhuma idan mahaifi da mahaifiya suka yi nufin yayi ɗansu wato wanda ita uwar take shayarwa bayan sun yi shawara a tsakaninsu akan cewa lokacin yayansa yayi suka hadda akan wannan suka amince da wannan to babu laifi su yayi shi amma sai bayan sun yi shawara kowane ɗaya daga cikinsu ya yarda ya amince cewa a yayin shi za su duba su ga cewa akwai maslaha a wajen a yayin shi ko babu maslaha idan suka yarda cewa babu wata matsala akwai maslahar a yayin shi to babu laifi su yayin shi ko da bai cika wannan shekaru biyu da Allah ya faɗa ba wannan yana nuna cewa ana buƙatar da uwa da uba da zanto a tsakaninsu suna shawara kafin su ɗauki wani mataki musamman abinda kowanne ɗaya daga cikinsu yana da abinda zai iya faɗa kuma zai iya ba da shawarar da ta dace to maimakon ɗaya ya yi gaban kansa to yana da kyau su yi shawara su samu matsaya sannan kuma sai su zartar da abinda suka yarda da shi kuma wannan ya nuna cewa da Allah ya ce fala junaha alaikum alaihima babu laifi gare su in sun yi shawara sun yarda da cewa su yaye ɗansu wannan ya nuna cewa ɗaya daga cikinsu ba zai ɗauki ƙudurin yaye ɗin ba shi kaɗai wato ba zai yanke shawarar cewa a yaye ɗan ba shi kaɗai ba tare da ɗan uwansa ba uwa ba za ta iya cewa za ta yaye ɗanta ba ko uba ya ce a yaye masa ɗansa saboda ganin cewa an dora masa alhakin ciyar da ita da shayar da ita saboda yayin saboda shayarwar yace a yayi dole sai an samu tattaunawa a tsakanin su sun yadda domin idan har suka yadda su duka biyun uwa ta yadda a yayi shi uba ma ya yadda a yayi shi to wannan bisa dukkan alamu cewa akwai maslaha ga shi yara domin ba zai yiwu ba dukkan su hadu akan cutar da shi an san cewa iyaye sun fi kowa san ɗansu idan an ma samu ɗaya ya zama wani bauɗaɗɗe to ba zai yiwu dukkan su zama haka ba sau ma in har suka haɗu dukkan su da ita ma da ita uwar da shi uban suka ga cewa yaron nan ya cancanci a yaye shi to wannan yana nuna cewa akwai maslaha cikin yayin da babu maslaha ba za a samu wannan haɗin bakin ba sannan kuma idan an samu sabani ɗaya daga cikin su yana son a yi yaye ɗin ɗaya baya so ko dai uba yana son a yaye shi ita uwar ba ta so ko kuma ita uwar tana son ta yaye shi uban baya so to nan za a dubi maslahar ɗan tunda har akwai wannan sabani to akwai alamar yiwuwar cewa a yaye ɗin akwai cutarwa saboda haka sai a rinjayar da janibin wanda yake so a cika shekarun guda biyu da Allah ya faɗa saboda haka ba za a karɓawa uba kiransa ko buƙatarsa na yaye ɗansa kafin shekara biyu ba idan uwa ba ta yadda ba haka nan ba za a karɓi buƙatar uwa ta yaye ɗanta ba idan shi uban bai yadda ba saboda a wannan lokacin to akwai nuna cewa lalle yaron yana buƙatar a ci gaba da shayar da shi tunda har an samu sabani sabanin idan bakin su ya haɗu akan cewa ya isa a yaye shi to wannan ita ce hikimar da ta sa Ubangiji subhanahu wataala ya saki gindaye wannan sharadi sharadi ne wanda an gindaye shi domin duba maslahar shi yaron kasancewar muna magana akan mutumin da ya saki matarsa take kuma shayar masa da ɗansa saboda haka wata rabuwa ce da aka yi ba bisa ana jituwa ba tunda har suka rabu to watakila wannan sabanin nasu in aka biye ta san zuciyarsu to zai iya cutar da yara shi yasa shari'a ta tsaya kai da fata ganin cewa sai an kiyaye ma wannan yaron haƙƙinsa duk da yana jariri ne bai san abin da ake yi ba saboda haka sabaninsu ba zai shafi shi wannan da ake shayarwa ba idan har sun haɗa kai suka yadda da wata maslaha guda ɗaya to alama ce ta cewa babu cuta ga yaron amma har idan sun samu sabani to sai a koma haulaini kamilaini don haka duk wani wanda yake buƙatar haulaini kamilaini daga cikin su biyun da maganarsa za a yi aiki saboda haka ba za ka taɓa samun inda ake ba wa kowane ɗan adam haƙƙinsa ba sama'un babba ne ko ƙarami ne mace ce ko namiji ne irin yadda za ka same shi a shari'ar musulunci saboda haka yaro ne ƙanƙani bai san ma abin da yake ba amma dokokin da aka shimfiɗa tun yana jariri dokoki ne waɗanda za su kiyaye masa haƙƙinsa saboda haka babu wani abin da ya kai shari'ar musulunci kula da haƙƙin ɗan adam kowane iri ne kuwa saboda haka ka duba ka ga ya su suka haife shi amma Ubangiji subhanahu wataala ya gindaya musu dokar da za su kula da ita domin ta su cutar da wani abin da suka haifa to shine ma'anar fala junaha alaihima babu laifi gare su idan sun abin nan sun yaye shi bayan sun yarda da hakan kuma sun yi shawara akan hakan Allah ce wa in arattum an tastarzi'u auladakum fala junaha alaikum idan kuma kun yi nufin ku nema wa ƴaƴanku masu shayarwa to babu laifi gare ku al-istirda shine nema wa yaro matar da za ta shayar da shi ba uwarsa ba wannan sinun da ta'un din ita ce a suna ake kira al-talab sinu talab istirda'tu fa in aradtum an tastardi'u tastardi'u wannan sinun da ta'un din sinu talab ce ma'ana ku nema wa ƴaƴanku amma an shafe maf'ul din saboda ma'ruf ne za a gane an tastardi'u auladakum al-maradi' ku nema wa ƴaƴanku waɗanda za su shayar da su shayar da ƴaƴanku to yanzu nan an ban maganar shayarwar uwa ga ɗanta an koma zaton batun wata ta shayar mata da ɗanta yayin da ya zanto akwai uzuri ita uwar ba za ta iya shayar da ɗanta ba saboda rashin lafiya ko saboda ta yi wani aure, saboda haka ta ga ba za ta iya ci gaba da shayar da ɗan nata ba domin zai hana ta sakewa a aurenta da ta sake yi. To kaga a nan dole a neba masa wacce za ta shayar da shi. To saboda haka idan kuka daku nema wa ɗanku wanda zai shayar da shi, a nan kun ga an yi magana arattum, arattum ana nufin al'abawan, amma an yi jam'in sai bai itibari ta adudul abin nan abawai. Ai a cikin al'umma ba iyaye guda biyu ba ne kawai, kowane mutum yana da uwa da uba, saboda haka akwai uwa da uba, uwa da uba ba adadi. Saboda haka wannan arattum an kawo shi da sigar jam'i, don ana magana da dukkan wani uwa da uba duk sun shiga cikin wannan, shi yasa aka zo da shi a sigar jam'i. A da can kun ga aiwa ya ce aka yi wa in arada fisala, mutum bi aka yi magana uwa da uba, amma nan sai aka ce arattum, saboda yanzu dokar ana kaddamar da ita ne ga kowace uwa da uba da suke cikin al'umma, kuma ba wai maza kawai ake nufi ba, don kada wani ya ga sigar ta namiji ce an ce arattum, ba a ce arattun na ba, an faɗi haka ne min babu taglif, amma matan sun shiga ciki domin su ne asasin masu shayarwan mawa. In aka duba farkon ayar ma ai su ce yake magana akai wal walidatu yurdi'na auladahunna, saboda haka su ne kashin bayan ayar su ake magana akai, su maza sun shigo ne ciki su kasance wasu su ne abokan magana. Saboda haka an san cewa a nan ana magana idan uwa da uba suka yarda cewa za a nemo wa yaro wadda za ta shayar da shi saboda uzurin da ita uwa take ciki na rashin lafiya, ko kuma a ita kanta uwar ma an rasa ta ga yaro amma kuma uwarsa ta rasu. Dolan da Allah ce fala junaha alaikum, ya nuna cewa ana magana halatu taradi, tunda in ba dan yarjejeniya tsakanin su ba, in babu wannan yarjejeniya tsakanin su, to ba wannan magana ake ba, ana magana ne idan an samu yarjejeniya tsakanin duka biyun. Shi yasa aka ce babu laifi, yana nufin in babu wannan yarjejeniya to akwai laifi. Kuma tunda ake maganar ɗauke laifi, kaga yana nufin cewa akwai uwa akwai uba duk suna nan, akwai uwa akwai uba, kuma abinda ake magana a nan shine shayarwa a lokacin da yaron ba zai cutu ba, abinda yaron ba zai cutu ba, saboda haka sulhu abu ne da suka yi na fahimtar juna akan abinda ba zai cutar da yaron ba. Amma idan ya zanto yaron ya zanto ba zai karɓi nonon wata ba sai mahaifiyarsa, to dole ne ta shayar da shi ba ta da yadda ta iya. An san cewa a ƙa'idar Larabawa sukan nema wa ‘ya’yansu masu shayarwa, wannan wani abu ne wanda yake mashhuri a cikin Larabawa musamman a wancan lokaci, musamman ma idan sun zama mutane ne masu manya masu daraja, to sukan nema wa ‘ya’yansu waɗanda za su shayar da su. Kamar asirar Annabi sallallahu alaihi wasallam, an san inda shi kansa ma yake cewa wassarbatu fi bani sa'd ibn bakar, na sha nono ko an shayar da ni a cikin kabilar bani sa'd, wanda Halimatu Sa'diya ita ce ta ɗauki nauyin abinan ta shayar da shi. Wannan da Allah ya ce wa in arattum an tastardi'u auladakum, idan kun yi nufin ku nema wa ‘ya’yanku mata masu shayarwa, wato ba iyayensu ba, wannan ya ƙara tabbatar mana da cewa farkon ayar inda Allah ya ce wal walidatu yurdina auladahunna, iyaye mata za su shayar da ‘ya’yansu, ya nuna ba magana ce ake akan wajabta wa iyaye mata shayarwar ba, ana magana ne akan kafa doka dangane da sha'anin shayarwa, cewa haƙƙi ne na ita uwa, babu wanda ya isa ya kwace mata. Wannan shi ne abinda ayar take magana, ba magana take akan wajabcin ma iyaye mata sai sun shayar da ‘ya’yansu ba. Tunda da a ce haka ake nufi, to kuma ba za a zo ana magana idan za ku nema musu wasu masu shayarwa ba. Tunda har ka ce za ku nema musu wasu su shayar da su, yaruna ashe yakan zamo ba wajibi ba a kanta sai ta shayar, ana iya nema masa wacce za ta shayar da shi. iyaye mata waɗanda suke cikin gidan aure ba wacce aka saki ba wacce da take cikin gidan aure wannan abu ne wanda bisa ga urfi bisa abinda mutane suka sani aka saba su suke shayar da ƴaƴansu wacce take gidan mijinta ba sakinta akai ba tana shayar da ɗanta ne baya buƙatar a ce ke shayar da ɗanki an san cewa haka abin yake urfi ya riga ya gudana akan haka al'ada ta riga ta gudana a ko ina matar da take gidan mijinta tana shayar da ɗanta kuma ba ta cewa mijinta ya biya ta dan tana shayar da ɗanta wannan urfi ya riga ya tafi akan haka matuƙar dai kamar ta ta zanto mai shayarwacce sai dai kamar yadda muka faɗa sai dai idan ya zanto ita tana da wani ƙadari ko wani sharafin da ita a zuriyar su ba sa shayar da yara musan da aka aure su duk suka haihu sai dai a nemo musu masu shayarwa su ba sa shayarwa kuma ka je wannan gida ka san yadda suke ka auri wannan mata ta haihu to anan ba za ka zo ka tsaya kanta ka ce alwalida ta yarda ina aula da wannan ka ce sai ta shayar maka da shi saboda me saboda ka san cewa irinta ba ta shayarwa a bisa ga urfi ka riga ka san wannan to shi kuma a bisa ga al'ada al-ma'ruf urfan kal mashrut sharfan duk abin da aka san shi an saba shi a haka to kamar sharadi ne akai kamar san da kaje aurenta ne an gaya maka sharadin su koda ba a faɗa maka a baki ba tunda an san cewa haka suke kuma kai ma ka san haka suke kai yadda ka aura to kamar ka yadda da sharadin ne to kuma duk abin da mutum ya yadda da sharadi mutukar sharadi ne wanda bai saba wa hukuncin Allah ba bai saba wa wata doka ta Allah ba to wajibi ne a cika illa shartan halla haraman aw harrama halalan sharadin da ya halatta haram ko ya haramta halal wannan shine ba amma dukkan wani sharadin da mutane suka shartantu a kansa ya zanto bai ci karo da wani abu ba to duk wanda ya yarda da wannan sharadin wajibi ne ya cika shi malamai suna cewa al-ma'ruf urfan kal mashrut sharfan ka'ida ce mai muhimmanci musamman ga alƙalai da waɗanda za su yi sulhu tsakanin mutane akan duba abinda aka al'ada ta gudana akan sa abinda al'ada ta gudana akan sa to ko ba a yi sharadi ba akan sa za a yi hukunci musamman in aka samu sabani wato da a ce zaka ba wa mutum aiki ka ba shi haƙar rijiya misali ka ba shi haƙar rijiya ya gama haƙar rijiya a area da kake yi maka haƙar rijiya har a samu ruwa amma tun a farko ba ku yi ga abinda zaka ba shi da aka gama sai ka ɗauko kuɗi ka ba shi sai ka ɗauko 10,000 ka ba shi sai ya ce kai shi 20,000 yake so ka ce to ai ni ba mu yi haka da kai ba ka ce to ai ma ba mu yi haka da kai za ka ba ni 10 ba saboda kaga dole a samu sabani to in aka samu wannan sabanin aka je gaban alkali to zai nemi masu haƙar rijiya a wannan area a ce bisa ga al'ada irin wannan rijiyar nawa kuke haka ta to abinda duk suka faɗa suka ce a al'adance kaza ake haɗa to haka za ka bashi in suka ce ai ba ta kasa 20,000 shi kenan 20,000 za ka bashi ko da kuwa ba ku yi sharaɗin haka ba tun da shi ne abinda aka ya gudana to duk abinda ba a yi sharaɗinsa ba akan koma ga yadda al'ada ta gudana a haka ake hukunci to shi ne ma'anar al-ma'ruf urfan kal mashrut sharfan abinda duk aka san shi al'adance haka ake gudanar da shi ka hau abin hawan mutum ya kai ka inda zai kai ka ba ku yi jinga ba sai daga ba ka ɗauki ka ba sai ce shi baya so ana samun irin wannan ya ce ka ba shi kaɗan to irin yiwa ta kaure sai a nemo waɗanda suke irin wannan sana'ar ku yanzu daga guri kaza zuwa guri kaza nawa a al'adance ake karɓa duk abin da suka faɗa shi zai karɓa sawa'un ya kai abin da ka faɗa ko ya fi abin da ka faɗa ko bai kai ba saboda ta yi ma kai ka ɗan ƙara masa nema amma saboda sanin banza ana karɓar 300 ka ce ga 500 ya ce shi 1,000 za a ba shi rikici ya kauri aka kirawo masu wannan sana'a suka ci ai 300 ake bayarwa to kaga 500 mata an fasa dole ne za 300 saboda me, saboda wannan shine urfi, shine abinda aka sai ne ma'anar al-ma'ruf urfan kal mashruq shar'an, wani abu ne da malamai suka yi ittifaki akan sa. Saboda ita shi urfi ana la'akari da shi a wajen hukunci, shi yasa anan zaka ji Allah yana cewa bil ma'ruf bil ma'ruf bil ma'ruf, shine yadda aka saba, yadda aka saba abinda bai ci karo da shari'a ba, ne ci karo da shari'a shine ake fada da shi. Saboda in an saba da san da za a aure sai an yi laifi, in ka zo kai aure ta baka yi laifi a ce saura laifi, za ka ce to ai ba sharadi da ni ba, to an saba ai haka aka al'ada ta gudana, ba kuma haramun bane dan kai mata laifi, haramun ne ba haramun bane, ka san wasu sai aka rikici da su akan laifi su ce ai bid'a ce. Kaga kamar kayan daki ne, kayan daki a wasu al'adu namiji yake yin kayan daki, mu kuma ga al'ada nan abin nan mace take kayan daki. To idan kana inda al'ada namiji ne yake yin kayan daki, inda namiji ne yake yin kayan daki ba mace ba, sai ya zanto ba ka da kuɗin za ka yi kayan daki sai uba ya yi maka, sai uba sai ya maka kayan daki sai ya baka. To shi kenan da ya baka bayan kun rabu zai zo kwace kayan, sun zama naka tunda a asali daman ku kai kake yi, kamar kai ka ce kamar mu yanzu al'adance barin dawo al'adar mu ta iya za ku fahimta, uban uwa ko uban ƴa ne yake yin kaya. Idan ya zanto baya da hali ko ma yana da hali mijin ya ce a bar shi duk zai yi, to idan ya yi sai kuma rabuwa ta zo, kaya nawa yi? Kaya nata ne, saboda mai, saboda al'adance ita ce daman mai kaya ba shi ba. Saboda ka in ta tashi fita ta ce baki zo da komai baki barka ki, a kayanta ne kamar yayi ne ya bata kyauta, saboda ka ya zama nata. Saboda haka abinda yake urfi kamar sharadi ne, matar da take mutsallaka wacce aka riga aka sake ta, ba mijinta ba shi da haƙƙi ya tilasta mata sai ta shayar da ɗanta, sai dai bisa zaɓinta, bisa raɗin kanta, ita ta ga dama za ta shayar da shi to wannan sai ta shayar da shi. Matuƙar dai ba wani abu ne ya bujuro ba wanda zai hana matar da take gidan mijinta ta shayar, ko kuma wacce take an sake ta wani abu ya bujuro da zai wajabta mata shayarwar ko da bata zaɓi haka ba. Kamar matar da take gidan mijinta za ta shayar domin wannan shine abin da aka saba, to amma tana yiwuwa ta zanto ba ta da lafiya, tana yiwuwa ta zanto ba ta da lafiya. To kaga anan dole a hakura a nemi wacce ta shayar da shi, ba za a tilasta mata a haka cewa duk da ba ta lafiya ba. Ko kuma ita wacce aka saki din ya zanto ya ki karɓar nonon kowa sai nata, to kaga ita ma anan ya zama wajibi, ya zama wajibi ta shayar da shi wannan yaron. Allah ce idan sallamtum ma ataitum bil ma'ruf, idan kun bayar da abin da ya kamata bil ma'ruf ta hanyar da aka saba, wato kun biya waɗannan da kuka nemo su shayar da ƴaƴanku, kun biya su abinda a al'adance akan biya irin su yayin da aka ɗauke su aikin shayarwa irin wannan. Ma ataitum anan ana nufin shi al'ajir ɗin, shi ladan. Allah ce wattaqullaha, ku kiyaye dokokin Allah, wa'lamu annallaha bima ta'maluna basir, ku sani Allah mai ganin abinda kuke aikatawa ne. Wannan kamar dajiya ce aka yi domin tsoratarwa da razanarwa da kuma ƙara zaburarwa akan kula da shari'ar Allah, akan mutane su yi la'akari su sa, wato su san cewa Ubangiji Subhanahu wata'ala yana ganin duk abinda suke yi. Kamar Ubangiji yana cewa ku yi abinda aka Allah ya umarce ku, ku bar abinda Allah ya hana ku. Daga ciki akwai haƙƙoƙin nan da aka ambata a cikin waɗannan ayoyi da suka gabata, waɗanda suke da alaƙa da mata da kuma ƴaƴansu. Kuma ku sani cewa Allah Subhanahu wata'ala ya san ku, yana sane da komai, babu abin da yake ɓuya gare shi. yana ganin ku yana ganin abin da kuke aikatawa kuma yana tsare dukkan ayyukan ku yana kiyaye su kuma zai muku sakayya akan abin da kuka aikata don haka bawa ya guji ubangijin sai ya ganshi inda ya hana shi ko ya neme shi ya rasa shi inda ya umarce shi saboda yanzu ko yaushe mai kula da dokar Allah mai bin dokar Allah a cikin wannan ayar za mu ga akwai wato ƙa'idoji ko shika-shikai na gina rayuwa ta zamantakewar aure shika-shikai guda hudu wanda suke a kansu ne ake gina zamantakewar aure shishike na farko shine matan aure su tsaya su yi aikin da ya zama nasu ne su kiyaye da ayyukan da suke a kansu kamar harkar shayarwa aikin mace ce to ta kula da aikinta duk wasu abubuwa da suka shafi tarbiyyar yaro a gida da kula da shi aikinta ne ta yi aikinta kamar yadda ya kamata kada ta yi sakaci a kai shi ko miji ya kula da ciyarwa da shayarwa ya kula da dukkan abin da rayuwar matarsa da ƴaƴansa suke bukata wannan shine abin da farkon ayar ya nuna mana wal walidatu yurdina auladahunna hawlaini kamilain liman arada an yutimma ar-rida'a wa 'ala al-mawludi lahu rizquhunna wa kiswatuhunna kaga anan an baka jigo na farko shine ku mata ku tsaya ku kula da ayyukan da aka dora muku wanda su ne suka yi daidai da dabi'arku da halittar da Allah ya yi muku kamar shayarwa namiji baya shayarwa saboda ku kula da wannan shi ma kuma namiji ya tsaya ya kula da nauyin da yake kansa kamar kula da ci da sha da tufatarwa ta matarsa dukkan bukatunta da bukatun ƴaƴanta ya tsare mata su wannan shine jigo na farko na gina rayuwar aure jigo na biyu kada ɗaya daga cikinsu ya dora wa ɗayansu wato ɗan uwansa nauyin da ya fi ƙarfinsa kada ɗaya ya ce zai dora wa nauyin abinan ɗan uwansa abinda ba ko ba aikinsa ba ya ce shi ya yi masa shi kada umiji ya dora wa matarsa alhakin ciyar da ɗansa alhalin an san aikinsa ne shi ya ciyar da shi ko ita ta dora wa mijinta alhakin shara ko wanke-wanke ko wani abu irin wannan an san aikin ta ne a gida saboda haka la tukallafu nafsun illa wus'aha wannan shi kuma jigo na biyu yake nunawa in ana son zamantakewar ta yi kyau to kowa a dora masa abin da yake daidai da halittarsa kada a dora masa aikin da ba nashi ba a dora masa abin da zai iya kada miji a ce shi ya zauna a gida ita mace ta je ta nemo kaga an akasa dabi'a an juya ta an birkita ta kamar yadda yanzu turawa suke so a yi namiji zai a hana shi aiki sai a ba mace kuma a gida macen nan ba ita ta ciyar ba shi namijin ne aka ce ya ciyar saboda shi an bar shi ba abin da zai samu ba shi da sana'a ita kuma an bar ta sana'a sun kuma tun dawo gida ta ce ita ba alhakinta ne ta ciyar ba amma shi an koro shi da gurin zai aiki an ba ta gurin kaga yin abu ba zai yi ba saboda ko kowanne a bashi tunda abin da yake nuna duk sanda ka kwashi wani kaso na ayyukan da maza za su yi ka ba mata to wannan waɗanda su ya cancanta su yi ka mai da su gida ne sun koma gida ne ga gurbin su nan ka ɗauko kuma ta gidan kaka ta nan shikenan al'amarin sai ya juye sai a waye gari kuma mazajen suna yi wa matan bore akan ciyarwar da shayarwar ce tun da kin kwace aiki na to ni ma ba zan yi maka aikin da aka dora min daman an ce in ciyar da ke in shayar da ke dan saboda me saboda ki zauna ki yake kuma ki kula da alhakin abin da yake gida to an tun da yanzu an kwace wannan an gafi shikenan sai ki ciyar da kanki da shayar da kanki shi yasa wannan zaka samu yana da yawa a cikin rigingimin aure yayin da mace ta zan tana aiki to da wahala ka samu mijin yana yi mata abin da ya kamata ya yi mata a matsayinsa na mijinta sai ya ga cewa ai ya ba ta dama ta je ta yi aiki me take da kuɗin ta tambaye shi ba kin karɓa albashinki ba me kika yi da shi wanda zai gaya mata kenan kuma yana da gaskiya me ta yi da shi to sai ka samu ana rikici ko ka samu matansa biyu ɗaya tana gida kullum ya dawo gida zai same ta a gida ta shirya masa abinci tana jiran sa da ya zo da yar gajiyar sa da menene zai samu wacce za ta tare shi ya samu sakan dai kuma tana can gurin aiki ta sassafa ta fita wata ma tana riga shi fita saboda haka in ya tashi kyautatawa sai ya ga ita wannan babu wanda zai yi mata a duniya sai shi domin shi ya tsare ta a gida take yi masa wasu bukatunsa haka sai ya yi mata waccan kuma sai ga tunda har ya ba ta ta nema sai ga ya ki mata sai ga rikici ya tashi sai ta ce ya fi son ɗayar saboda ita komai ya ce ta ce ya mata sai ya mata ta kuma sai ya ki mata to kuma abin da ya sanar da zai ki mata ganin kyashi ne ya ga cewa ta ɗauki albashi ya ɗauki albashi to me ya rabu bancin su da shi ita shi ya yi ta taɓo ya nata shi ya yi da nashi to wannan shi ne abin da yake faruwa amma yadda Allah ya tsara ar-rijalu qawwamuna 'ala an-nisaa bima faddala Allahu ba'dahum 'ala ba'din wa bima anfaqu min amwalihim wannan ciyarwar da aka dora masa ita ce ta ba shi shugabanci a gidansa ita kuma wace zan to an dauke mata wannan nauyin saboda abin da aka dora mata na zauna ta kula da harkokin gida saboda haka jigo na biyu da wannan ayar take nuna mana shine kada wani ya dora ma wani abin da ba aikinsa ba kowa ya tsaya aikinsa sannan jigo na uku kada wani daga cikinsu saboda ƴaƴan da suke da su ya cutar da dan uwansa kada ita ta ce za ta cutar da mijinta saboda ganin sun hayayyafa ba yadda ya iya da ita ta zama uwar garki saboda haka in ka sake ni ina za ka tafi da ƴaƴan saboda haka taitai masa abin da ta ga dama ko shi ya ci gaba da yi mata abin da ya ga dama saboda ganin ba za ta iya barin ƴaƴanta ta tafi ba saboda ga wannan ƴaƴan sa zan sanadiyar ɗaya cutar da ɗaya to shi ma wannan jigo ne sai ya zanto ƴaƴan su zama wani abin da za su ƙara musu danƙon ƙaunar juna da san juna da tausayin juna ba su ƙara zama sanadiyar ɗaya zai rika cutar da ɗaya ba shine la tudarra walidatun bi waladiha wala mauludun lahu bi waladihi sanan jigo na uku ko na hudu shine ya zanto suna shawara a tsakaninsu duk abu in ya zanto ba abu ne wanda yake a sarari ba akwai abin da yake a sarari ba buƙatar sai an zauna an yi shawara amma akwai abinda watakila yana bukata a yi shawara a kai ga amincewa a kan wata matsaya daya to yanzu ana yin wannan kada ya zanto miji kawai sai abinda matarsa ta gani in yayi magana ce to menene ya ce ba zai saurare ta ba a'a ya zanto suna yin shawara musamman akan abinda ya shafi tafiyar da gida ko abinda ya shafi yaya ya zanto ba kawai gaban kansa yake yi ba suna yin shawara ita ma wani abu in ya taso kafin ta yi shawara da shi to in aka samu waɗannan abubuwa guda hudu suna tafiya a kowace gida to za a samu zaman lafiya kuma da a ce musulmi za su yi aiki da waɗannan shikashikai guda hudu waɗanda ayat ta kunsa wannan shi shike na hudu shine wani arada fisalan an taradu minhu wa tashawurin fala junaha alayhi to da a ce musulmi za su haɗu akan aiki da waɗannan shikashikai da sauran ire-iren su waɗanda alkur'ani da sunna suka zo da su to da sai sun fi kowane al'umma jin daɗin zamantakewar aure ba wata al'umma kuma da za ta zo ta ce za ta gaya musu ya za su yi zaman aure ba za su zama ba sun bar wata kafa ba da makiya za su ce ta nan za su shigo su ta musu hayaniya suna cewa suna zaluntar mata ko sun hana mata ƴancinsu da sauransu ba amma saboda da yawa daga cikin musulmi ba su ma san wannan ba wani abun kuma an san shi saboda san zuciya an yi watsi da shi to wannan sai ya sa su kuma waɗancan suka samu bakin magana tare da cewa in ka koma ka dubi rayuwarsu ta fi ta kowa ginuwa akan zaluntar ƴa mace abinda duk suke da'awar ƴancin ƴa mace ne in ka tsaya ka kalle shi da idon basira sai ka ga ba ƴanci ba ne zalunci ne cutarwa ce kaskantarwa ce ba abin nan ba ƴanci suka bata ba to wannan su ne abubuwa guda hudu da ita wannan aya walwalidatu yurdayna auladuhunna ta kunsa na shikashikan gina gida na musulmi Allah ya ci gaba da cewa
wallahi فإذا بلغنا أجلهن فلا جناح عليكم فيما فعلن
Allah ya ce wallazina yutawaffawna minkum wa yadharuna azwajan, waɗanda kuma suke rasuwa daga cikinku su bar matan matansu na aure, yatarabbasna bi anfusihinna arba'ata ashhurin wa ashara, za su zauna za su jinkirtar da kansu, wato za su zauna tsawon watanni hudu da kwana goma. Fa idza balagna ajalahunna, idan suka cika wa'adinsu, fala junaha alaykum fima fa'alna fi anfusihinna bil ma'ruf, ba ku da laifi akan abinda suka aikata game da kansu, fil bil ma'ruf, wanda ya dace da shari'a. Wallahu bima ta'maluna khabir, Allah mai cikakken sanin abinda kuke aikatawa ne. Anan bayan Allah subhanahu wata'ala ya gama magana ga wato iddar saki da abinda ya dangance ta na hukuncen shayarwa, bayan ya yi magana akan saki, Allah ya magana akan saki, ya magana akan iddar saki, ya magana kuma akan abinda ya shafi shayarwa, sai kuma aka zo da bayanin iddar matar da mijinta ya rasu. Dan dai a cika dukkan bayanai na abubuwan da suka dangance zamantakewar aure, a halin da ake tare ana zaman tare ko kuma halin arabu ko kuma halin mutuwa. Haka ita wannan ayar tana bayanin iddar matar da mijinta ya rasu, wacce ta zanto tana yin al'ada ko ba ta yin al'ada, saboda kankanta ko saboda ta kai wani shekaru da ta daina yin al'ada ko saboda rashin lafiya, duk sun shiga cikin ayar. Ayar wadda ba ta kunsa ba kamar yadda za mu yi bayani ita ce mai ciki, amma duk wata mace to ta shiga ƙarƙashin wannan aya, matuƙar dai mijinta ya rasu, sawa'un ya tare da ita ko bai tare da ita ba, tana cikin wannan aya. Wannan aya ta zo domin ta ƙara gyaran wata mummunar al'ada ta Larabawa, wanda take cike da zalunci ga ƴa mace, da ƙara fito da matsayin ƴa mace da darajarta da ba ta haƙƙinta, da kuma nuna darajar shi kansa aure. Haka duk wannan ayar ta kunshi bayanin wannan. A jahiliya, kafin zuwan musulunci, yayin da mace mijinta ya mutu, to ta shiga cikin wani tashin hankali. Ba tashin hankalin kawai ta rasa mijinta ba kadai, a'a, za ta shiga tashin hankali domin za ta fuskanci wasu miyagun al'adu waɗanda za su sa rayuwarta cikin tasko. Domin duk matar da mijinta ya rasu, to hakan kai ta wani ɗan ƙaramin ɗaki wanda yake cike da ƙazanta, a sanya ta a cikin wannan ɗaki ba fita, ba za ta fita ba, ba za ta yi aikin komai ba, ba za ta yi kwalliya ba, za ta sa wata riga guda ɗaya ko wata tufa guda ɗaya da su, za ta yi ta zama tsawon shekara guda, saboda ka sai dai kawai a leƙo a ba ta abinci a tafi kwata, kamar wadda ta yi laifi ake mata horo. Ko laifi ta yi irin wannan horo ne mai tsanani, saboda haka a ciki za a batta sai ta zauna tsawon shekara guda, bayan ta gama wannan zama na shekara guda da rasuwar mijinta ya shekara guda cir, to shikenan sai a fito da ita a zo mata da wata dabba ko a zo mata da jaki ko wata akuya ko wani tsuntsu, sai a ce da ita ta goge jikinta a jikin wannan dabbar. To galibi duk dabbar da aka yi ma wannan mukulkusar, to da wahala ta yi rai, za ga cewa ta mutu saboda tsananin ɗoyi da wari da waye da yake jikinta, saboda tsawon shekara guda ba wanka ba turare ba komai, haka take zaune. To in ta yi wannan, sai a kawo mata kashin raƙumi, sai a ce ta yi jifa da shi, sai ta jefa kashin raƙumi, ko kuma ka in kare ya zo wucewa, ce ta jefi karancin, sai ta jefi karancin da wannan kashin raƙumi, wanda yana nuna mata cewa rayuwarta ta fi ƙasƙanci yanzu bayan mijinta sama da wannan kare da take jefa da kashin raƙumi, wato alama ce ta cewa tana cikin wata rayuwa ƙasƙantacciya bayan rashin mijinta, wanda ƙasƙancinta ya fi wannan karen da take jifansa da kashin raƙumi. Wannan shi ne abin da shi wannan jifan yake nunawa. To wannan ita ce al'adar da suke yi wa mace in mijinta ya mutu a cikin al'ummar Larabawa kafin musulunci ya zo. To wannan shi ne abin da musulunci ya zo ya gyara musu, ya rushe ta, ya fito da kimar darajar ya mace, ya kuma duna darajar shi kansa aure. Sai Allah subhanahu wa ta'ala ya ce wallazina yutawaffawna minkum, waɗanda suke rasuwa daga cikinku, yutawaffa yakan zo bi mabni lil majhul ba tare da an fadi wane ne ya karbi ran ba amma saboda an san an riga an san shi ce an karbi ran sa ko wadanda ake karban ran su wane ne yake karban ran nasu ai Allah ne Allahu yatawaffal anfusa ina mautiya wa huwa alladhi yatawaffakum bil layli wa ya'lam ma jarahtum bin nahar Allah shi yake karbar abin nan kalmar tawaffa da larabci tana nufin kai cika hakinka ba ce waffahu ya cika waffahu hisabahu ya cika masa hakinsa kamar kowanne dan adam yana da lokacin sa wanda baya ketare shi yayin da ya kai wannan lokacin kamar ya cinye lokacin sa shine tawaffa fulan ma'ana ya cinye lokacin sa ya karkare lokacin sa shine ma'anar asalin ma'anar kalmar tawaffa din take nufi takan zo mabniya lil majhul da bisa rabi'ar laraba haka suke gina ita wannan kalma kamar wasu kalmomi irin uniya irin su utturra duk suna zuwa da irin wannan siga ta mabna'il maf'uli ko dan saboda an riga an san wane ne mai aikin ko kuma a'a ba a san mai aikin takamaimai ba to akan gina kalma akan irin wannan siga alqur'ani kalmat alwafat ta zo a wani lokaci an jingina ta zuwa ga Allah subhanahu wataala kamar ayatu muka ambata Allah wa tawaffal anfusa hina mautiha wallati lam tamut fi manamiha kunga nan an jingina wafatin wato karbar ran zuwa ga Allah subhanahu wataala wani lokaci kuma sai a jingina mala'ikan mutuwa qul yatawaffakum malakul maut alladhi wukila bikum kace mala'ikan mutuwan da aka wakilta muku shi yake karbar ran kaga can an ce Allah nan kuma an ce mala'ikan mutuwa a wani gurin kuma sai a jingina wa mala'iku wanda su ne Allah yake aika don su karɓi rai ta idza jaa ahadakum al-maut tawaffathu rusuluna wa hum la yafarritun har sai idan mutuwa ta zo wa ɗan ku tawaffathu rusuluna sai manzannin wato mala'iku su karɓi ransa jaa ta idza jaa'atuhum rusuluna yatawaffawnahu har lokacin da manzannin mu za su so suna karɓar ransu to kaga a wani gu an ce Allah a wani gu an ce mala'ikan mutuwa a wani guri kuma an jingina wa mala'iku waɗansu ne manzanni to ma'anar wannan shine cewa Allah subhanahu wataala shi yake karbar nan bawa ta hanyar manzanninsa mala'iku waɗanda mala'ika mutuwa yake shugabanta su wannan shine maganar gaba daya saboda ba wani ya ce aka yi tufka da walwala can an ce Allah ne nan an ce a'a Allah shine hakikanin ya bada izini a karbiran in ya bada izinin a karbiran suwa za ka karɓar manzannin mala'iku da zai turo walau tara idza yatawaffal ladina kafarul mala'ikatu yadribuna wujuhahum wa adbarahum kaga mala'iku su Allah yake aikowa domin su karɓiran su kuma mala'ikun nan akwai shugabansu wanda yake shugabantar wannan tawaga ta mala'iku shine malakul maut shine mala'ikan mutuwa wanda wannan shine abinda alqur'ani ya kira shi da shi haka ne zo a cikin sunnar annabi sallallahu alaihi wasallam akwai kiran shi azra'il ba inda yazo a cikin alqur'ani ba inda yazo a cikin hadisin annabi sahihi saboda sunan da Allah yake kiran shi da shine malakul maut mala'ikan mutuwa Allah ya ce walladhina yatawaffawna wa yadharuna azwajan yatawaffawna minkum wa yadharuna azwajan yatarabbasna bi anfusihinna za su dakatar da kansu wato za su zauna su bar aure har lokacin da za su gaba waɗannan kwanaki da Allah subhanahu wataala ya ambata sigar ta zo ayat ta zo da siga ta labari yatarabbasna za su zauna ko suna zama a sigar labari anan dan a nuna maka karfin umarnin ne wato ana nuna maka karfin umarnin ne na cewa wannan haƙƙi ne na su waɗanda suka rasu su ne mazajen da suka rasu kaban mata su haƙƙi ne saboda haka an kamar an gama shi yasa yazo da sigar labari kamar an gama ba ma magana ce ta an ana umarka ku yi yanzu ba wannan an riga an gama magana ce an riga an gama ta haka ake so haka za ku yi shi yasa zo da sigar khabar dan ta'kid tarabbus din Allah ce za su zauna arba'ata ashhur watanni hudu wa ashra da kwanaki goma ka'idar larabci idan ka zo da adadi muzakkar to al-ma'ruz zai zama muannas ne kuma aka zo da adadi mu'annas to al-ma'dud zai zama muzakkar ne wato adadi anan shine 10 saboda 10 din nan menene ana nufin na layali dare raki ba sa kasancewa sai tare da yini ba a dare ba yini kamar yadda ba a yini babu dare saboda in an ambaci dare to yini ya shiga in an ambaci yini dare ya shiga saka wani lokaci akan ambaci yinin idan ya zanto abinda ake yi galibi a cikin yinin ake yin sa kamar yadda Allah subhanahu wataala ce fa siyamu salatati ayyami kaga anan yinin aka ambata ba dare ba saboda azumi a yini ake yin sa ba a cikin dare ba Allah ce ayyaman ma'dudat anan ubangiji subhanahu wataala ya sanya masu wata hudu maimakon shekara da aka saba tsare su sannan kuma aka nuna menene ake so su yi a cikin wannan zama sabanin yadda a jahiliya ake tsare su a cikin daki dan kankanin daki wanda yake cike da kazanta kuma ba a barin su su je ko ina ba sa fita ba sa kuma sa kaya masu kyau ba sa turare a jikinsu ba sa wanka haka za su zauna shekara daya to musulunci sai ya zo yanzu tsarin da zai kiyaye haƙƙin miji baya kiyaye haƙƙin miji kuma zai kiyaye jin wani abu daga dangin miji su kansu tunda yanzu da a ce kawai da mutum ya mutu kawai sai a ji gobe matarsa ana can ana daurin aurenta ai kaga akwai matsala ba za su taba jin cewa matan nan dama tana son miji da zuciya ɗaya take zaune da su ba wasu ba su ce watakila ma ita ta kashe shi tunda ko ga haka to amma zamanta wannan kwayan kwanaki kwanan watanni hudu da kwana goma zai nuna damuwarta da mijinta sannan kuma zai sanya zukatansu su ma ba za su ji haushinta akan ta fita daga ba ta yi aure ba ko an ganta ana neman aurenta ko an ganta ta yi kwalliya yana da ce da tarin mijinta ya mutu kawai gobe a ganta ta ci kwalliya kaga akwai matsala to saboda ka kiyaye zamantakewa tsakaninta da surukanta da kuma kiyaye shi alfarmin mijinta shi kansa da kuma ita ma a bata wata dama na ta nuna alhilinta game da mijinta da suka dade tare da shi watakila wannan shine hikimar sanya waɗannan kwanaki kuma sannan za mu ga cewa an sanya su 4 ashur watanni hudu aka ƙara kwana 10 galibi abinan shari'a ta ke bayani shine mace takan iya haƙuri ga barin miji namiji wata hudu shine lokacin da ake ganin abin nan to aka ƙara kwana 10 sannan kuma akwai batun ciki shi kansa wanda shi ma a irin wannan lokaci to za a iya ganewa in tana da ciki ma ba ta da ciki saboda ko abinan ciki lokacin da aka yake maniyyi zai zama abinan kwana 40 sannan kwana 40 alaka sannan kwana 40 mudgha zama gudan jini ya zama gudan tsoka sannan a busa masa rai to in ya shika wata hudu to ya kai lokacin da za ka busa masa rai lokacin da aka busa masa rai kuma lokacin za a iya jin motsin sa to kaga a lokacin za a tabbatar da ita ma kanta za ta tabbatar da cikinta ko ba ta da shi an samu wani abin da yake na yaqini na tabbas an ƙara kwana 10 ihtiyadan koda a ce bai fara motsawar ba tunda watakila a samu wani yaron ya zama dankararre ne ba zai fara motsi da wuri ba an ce namiji ya fi saurin motsi akan ya mace saboda wannan kwana 10 dan koda an samu irin waɗanda suke dan dankarewa din ba sa fara motsi da wuri kwana 10 dai an ba shi da dama ya motsi da wuri to kaga shi kwana 10 zai motsi to saboda haka a lokacin an samu yaqini wani zai ce to ai a iddar macen da aka sake ta mijinta ya sake ta an ce salafata quru za ta yi jini uku ne ko za ta yi tsarki uku ne wanda za ta iya yin su a wata uku ko ƙasa da wata uku yanan aka ce har hudu nan ita ba za ta ce wata uku ba ce to shi wancan mijin yana da rai saboda koda za ta zo da wani da ko wani ciki ta ce nasa ne yana da damar ya yi musu ya yi rigima amma wannan ya rasu saboda babu wanda zai iya kare mashi wannan abu in ya taso don haka ake cewa to ita ta zauna har zuwa lokacin da za a tabbatar da cewa inda ciki a lokacin za a san gagara ne shi ko ku gane cewa a wancan lokacin ba ma wata hanya ta gane ciki in ba irin haka ba dan daukewar al'ada kadai ba za ta nuna cewa akwai ciki ba saboda haka wannan yana tabbatar da cewa ba ta da ciki tunda an yi wata hudu kwana goma ba ta ji alamar wani motsi tare da ita ba to kaga anan an samu hikimomi guda biyu an samu na farko hikimar kare wato alfarmaci mijin da ya rasu girmama wannan auren nasu sannan kuma an kare na sama ba za a shigo da wani a cikin dangi ba wanda baya daga ciki yanzu an tabbatar da cewa ba ta da ciki to wannan shine hikimar sa arba'ata ashhurul mu'ashara wanda kamar yadda wasu malamai suka yi bayani an ce lokaci yayi za mu tsaya anan abinda muka faɗa na daidai Allah ya ba mu lada na kuskure Allah ya fi mana wa sallallahu wa sallama ala nabiyyina Muhammadin wa alihi wa sahbihi ajma'in assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh